sashin Hausa na muryar Amurka ke magana a wannan hantsin ranar Talata 19 ga watan Fabrairun 2019 akan mitoci 1725 da kuma 60. Masu sauraron mu a jamhuriyar Nijar kuma za su iya kama mu kai tsaye ta tashoshin FM na rediyo amfani da sarauniya da fara'a da Noman da Dalol da kuma niyyar muryar Arewa ko kuma BOA Africa zango na 102.5 sai kuma Alpha Radio a Kumasi Ghana. Za kuma iya sauraron mu kai tsaye ko kuma duk lokacin da kuke bukata ta hanyar sadarwar internet akan boahausa.com ko sashin hausa.com. Masu sauraron mu assalamu alaikum, yanzu ma Muhammad Hafiz Baballe ne tare da Ibrahim Kalmasi Garba muke farin cikin sake jan ragamar shirin da wannan hantsi. Bayan labaran duniya, za ku ji cewa bayan da hukumar zabe mai zaman kanta ta Najeriya ta ba da sanarwar dage zabe da sati daya, wasu jam'iyyu shida a jihar Borno sun zargi gwamnatin jihar da hukumar zabe ta INEC Region jihar da amfani da yan gudun hijira domin shirya magudin zabe. Za ku ji martanin da gwamnatin ta mayar, sannan Baba Yakubu Makeri zai shigo da shirin a dawo lafiya. Har ila yau muna tafa da kuma sharhin jaridun Nijar, sai kuma sakonnin da kuka bar mana akan na'ura, amma duk sai bayan kun gama jin labarin duniya.
Assalamu alaikum masu saurare, da fatan ana kace tsi lafiya ga labaran. A wani jawabin da shugaban Amurka Donald Trump ya yi ga masu ruwa da tsaki ciki har da sojojin Venezuela, ya yi kiran da a kawo ƙarshen tsarin mulkin gurguzu a ƙasar ta Venezuela. Ya ce Amurka na neman a kafa sabuwar gwamnati a Venezuela amma cikin lumana, to amma kuma ta bakinsa ba za a kau da yiwuwar amfani da duk wani zaɓi ba. Trump, wanda ke Miami a lokacin, ya yi kira ga sojojin Venezuela da su yi watsi da duk wani umarni daga shugaba Nicolas Maduro, su kuma amince da tayin afuwar da shugaban majalisar tarayyar ƙasar Juan Guaido ya musu, wanda Guaido shine kuma Amurka da wasu ƙasashe kimanin 50 suka amince da shi a matsayin shugaban ƙasar. Trump ya gargadi sojojin Venezuela cewa muddin suka barar da wannan dama ta afuwa a ta bakinsa, ba za ku sami gaɓar fita ku hau tudun mun tsira ba, ba mafita gare ku, kuma ba za ku yi wata nasara ba. Gabanin wannan jawabin da Trump ya yi ga al'ummomin Venezuela da Amurka, fadar shugaban Amurka ta White House ta ce Amurka na sane da inda jami'an sojin Venezuela da iyalansu suka ɓuɓɓuye kuɗaɗe a faɗin duniya. Shugaban Amurka Donald Trump jiya Litini ya ce wasu jigajigan jami'an tsaron Amurka sun ci amanar ƙasar lokacin da suka kwatanta yin amfani da wata gyara ta shekara ta 2017 ta kundin tsarin mulkin ƙasar wajen tsige shi, a yayin da kuma suke shirin fara bincikensa kan yiwuwar yayi karan tsaye ga shari'a. Trump, wanda a lokacin yake wurin shakatawarsa ta Mar-a-Lago da ke gabar ruwa a jihar Florida, ya cicciki tsohon muƙaddashin hukumar bincike ta FBI Andrew McCabe, wanda ya gaya ma wani shirin gidan talabijin na CBS News mai suna 60 Minutes na daren Lahadi cewa da shi da mataimakin Attorney General ɗin Amurka Ron DeSantis sun tattauna kan yiwuwar amfani da gyara ta 25 ta kundin tsarin mulkin Amurka wadda ta amince mataimakin shugaban ƙasa da 15 daga cikin mambobin majalisar zartarwar ƙasa su ayyana shugaban ƙasa a matsayin wanda ba zai iya gudanar da ayyukan shugaban ƙasa ba, wanda hakan zai sa mataimakin shugaban ƙasa ya zama muƙaddashin shugaban ƙasa. Makabi ya ce mai yiwuwa Trump ya aikata wani babban laifi lokacin da ya kori shugaban hukumar bincike ta FBI James Comey a watan Mayun shekara ta 2017, lokacin da Comey ke jagorantar binciken alakar kwamitin yakin neman zaben Trump da ƙasar Rasha game da zaben shugaban ƙasar Amurka na shekara ta 2016. Sojojin Indiya hudu da 'yan bindiga uku na daga cikin mutane tara da aka kashe jiya Litini a wani ƙazamin faɗan da aka yi da bindigogi a lokacin da jami'an tsaron Indiya ke farautar waɗanda suka shirya wani mummunan harin ƙunar baƙin wake wanda ya sanadin mutuwar wasu dogarawan tsaro 40 a yankin Kashmir na ƙasar Indiya, wanda har ya daɗa zafafa tashin hankali tsakanin Indiya da Pakistan. fadan ya barke ne bayan da yan bindiga suka bude wuta kan wuta tawagar soji yayin da ake gudanar da bincike a wani kauyen da ke daura da inda wani dan unar bakin wake ya gobza motarsa da wata tawagar dogarawan tsaro a bakon jiya cikin waɗanda abin ya rutsa da su har da wani dan sanda da kuma farar hula yan sanda sun ce yan bindigar da aka kashe din mambobin kungiyar Ja'ish e Muhammad ne wadda ta yi ikirarin kai harin to karfa a shafa ana shan labaran ne daga sashen Hausa na muryar Amurka a nan birnin Washington DC Shugaban Najeriya Muhammadu Buhari ya ce ya umarci yan sanda da sojojin kasar su gasa aya a hannun duk wanda ya nemi ya karkatar da zaben shugaban kasar ta Najeriya wanda aka dage Hukumar zaben Najeriya mai zaman kanta INEC ta sanar da daren ranar Juma'a cewa za a jinkirta zaben da sati guda yan sa'o'i gabanin lokacin bude rumfunan zabe ga masu kada ƙuri'a su wajen miliyan 44 Hukumar zaben ta INEC ta ce za a gudanar da zaben shugaban kasar a ranar Asabar mai zuwa yayin da kuma za a gudanar da na gwamnoni da majalisar dokokin jihohi a ranar 9 ga watan Maris tana mai nuna matsalar raba kayan aiki ne ta janyo haka da yake jawabi a wani taron gaggawa na jama'iyyar su ta APC a Abuja Buhari dan shekaru 76 ya zargi INEC da gazawa sannan yayi gargadi ga duk wani mai shirin sacewa ko lalata akwatunan zabe da cewa hakan na iya janyo masa halaka
Ibrahim Kalmasi Garba kuka saurara da labaran duniya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a nan birnin Washington DC Yanzu kuma za mu fara ne daga jihar Borno bayan da hukumar zabe mai zaman kanta ta Najeriya wato INEC ta bada sanarwar dage zabe da sati daya wasu jami'u guda shida a jihar sun zargi gwamnatin jihar da hukumar zabe ta INEC da hada kai wajen amfani da yan gudun hijira wajen shirya makudin zabe saboda ta bayyana inda yan gudun hijirar za su jefa kuri'unsu wato a garuruwansu na asali amma hukumar zaben da gwamnatin jihar sun musanta zargin ga wakilin mu Haruna Daudabi da cikakken rahoton
Bayan sanarwar da hukumar zabe mai zaman kanta na kasa ta bayar da ƙara dage zabe da bako guda wasu jami'an siyasa a jihar Borno sun zargi gwamnatin jihar da ma hukumar zabe mai zaman kanta na jihar da kokarin amfani da yan kudin hijira wajen yin makudin zabe wannan jami'u da suka kira taron manema labarai a cibiyar yan jaridu dake garin Maiduguri na nuni da cewa gwamnatin jihar da hukumar zabe mai zaman kanta sun tattare wasu yan kudin hijira suka maida su guraren da suka fito musamman kananan hukumomin Gamborun Gala inda suka ce a wannan hanyar nema a makon da ya gabata wasu yan daga zange da sanyayan kungiyar Boko Haram ne suka kai wa tawagar gwamnan hari a lokacin da ya kai yakin neman zabe bisa rashin tsaro da ake da shi a wannan yanki kuma yanzu hakan suna so su sa agent din su a hanya wanda su suka ce ba za su doki irin wannan kasara ba wannan jami'u dai guda shida sun hada da wata jam'iyya da ake cewa Yes Party da NPM da PPA da UPC da NCMP da kuma Green Party wanda dukkanin su suka ce ba su amince da wannan mataki da hukumar zaben ta dauka ba na gudanar da zabe a wannan yankuna Alhaji Jibrin Mustafa dai shine mai magana da yawan waɗannan jami'u ga kuma abin da ke cewa
ana kai IDPs daga cikin gari zuwa kayuka su yi zabe kuma can kuma ba lafiya agents namu ba za su iya zuwa can kabika su sare mana kuriyar mu ba shine muka ce bari mu kawo korafin mu nan kuma shi gwamnati da kansa yan Boko Haram sun tare shi a Gambaru kuma ana kai mutanen IDP zuwa Gambaru su je su yi vote to waye zai je can
kuma da kan ba samu zaman lafiya da za a ce kun je kun gudanar da zabe a can bake da shi sa ba za ku je ba
shi ne chief security officer na Borno shi da kansa bai samu kariya ba kuma ya zamu kai mutanen mu an tafi da mutane su kuma mu hankali mu bai kwanta ba mutane mu ba za su iya zuwa can su tare mana kuriyoyin mu ba
yanzu da kuke so hukumar zabe ta yi akai
ta mai da mutanen cikin gari
kuma tambayi shugaban hukumar zabe mai zaman kanta na jihar Borno Alhaji Muhammad Magaji game da wannan zargi da waɗannan jami'u suka yi ga kuma abin da ke cewa
ba mu ne muke determining inda za a yi zabe na IDP ba su stakeholders su suke haduwa su yi abin su kuma duk political party suna cikin suke so su ce to saboda haka the political parties the security agents the opinion leaders su suke haduwa su ce mana ga inda za su yi zaben su na IDPs
haka
saboda haka su je ai suna da iPad su su complaining wa iPad din su
yawa sun ce su ba sa cikin iPad kuma ba a tuntube su ba game da wannan tsari din kamar da kuke magana
muna relating da iPad ne don ko da at the highest level ma iPad ake nema
shi ma mai magana da yawun gwamnatin jihar Borno Alhaji Isa Umar Gusau ya min bi ta wayar tarho kamar haka
inda dake ne akwai wannan matsala da suke fada me yasa ba su kawo maganar ba sai da aka dige zabe yanzu inda ai zabe za su su kawo maganar ne yanzu wala wani da kai sanin gane cewa shi harka na zabe ai akwai matakai ba yadda za a yi lokaci daya wai ai na ko wani ya ce wai kai ga inda aka ce za ka yi zabe ka tashi ko ba ka yi zabe a wuri ba yayin yiwu haka saboda na farko akwai voters register da ake mannawa kamar yadda ka sani ba zai yi lokaci ɗaya kana ka tashi ka je ka zabe a wuri ba sai idan an maka register a cewa nan za ka yi an manna voters register da sunanka a wurin dama can wurin aka ainihin ka'ida za ka yi zabe zabe ba ai zabe ba wai zuwa kasuwa ba ne za ka ci a bari ba za ka je wannan kasuwa bari ka je ka ci wannan kasuwa saboda haka magana ne kawai
ya zaka biya ko sun sano ne ayyukan gudun hijira guda 8 da kuma suka kunshi kananan hukumomi guda 8 din da za ku da wadannan zabuka wuraren da kuma aka ce suna da rajistan guru fiye da 400 Haruna Dauda biyu muryar Amurka daga Maiduguri a Najeriya
a gaida Haruna kafin mu ci gaba bari mu shakata da wannan ga baba ya ku makeri da shiri na gaba
matafiya a dawo lafiya Jama'a barkanku da sake saduwa da ku a cikin wani sabon shirin mu na Adawo Lafiya. Baba Yakubu Makeri ne daga sashen Hausa na Muryar Amurka a birnin Washington DC nake sallama da ku a daidai wannan lokacin. A yau shirin zai ci gaba ne da hira da Isa Ali, babban daraktan zartarwa na wata kungiya mai zaman kanta a Ghana ta Vision for Alternative Development Vald Ghana a takaice, wacce take shirye-shiryen karkomin motoci lamun lafiya a birnin Accra. Isa Ali dai yana mana fashin baki ne akan wasu alƙaluma da hukumar kiwon lafiya ta Majalisar Ɗinkin Duniya ta WHO ta fitar na hatsarin ababen hawa a shekarar 2018. A makon da ya gabata ya datsa aya ne inda yake nuna mana abubuwan da ke haifar da hatsari akan hanyoyinmu, kamar ramukan kan hanya da shan barasa, yana mai cewa
sannan nan kuma akwai wasu da kuma sai mu ce suke amfani da motorcycle, su ma sai kaga kamar
masu babura kenan,
masu babura kenan, kuma akwai dokan da ke gwadawa kama in za ka yi amfani da baburu kenan wannan motoci kamata ne ka sa hulan da ake son kowa ya sa, da turawa ke cewa safety element,
hulan kariya kenan,
element din na kariyan kai kenan ko in ka sa wannan sai mu ce hulan gaskiya koma mota ta buge ka yana yuwa ta kan nan duka kaga a samu lafiya ta wurin, amma in ba ka sa wannan safety element din nan ba sai kaga kamar in mota ta buge mutum da ke kan baburu sai kaga in mota ya buga sai kaga kan mun shi ya fashe ko ababai da dama sai ya kawo matsala sosai, wannan kuma na cikin abin da ke daban ke kawo damuwa especially cikin mu unguwannin mu ma sai mu ce garurukan mu na Africa da dama. Sannan kuma akwai matsala sosai shine abin da turawa ke ce wai overspeeding, ka gane overspeeding shi
yawan gudu,
ko yawan gudu don me kowane titi da irin adadin gudun da zaka iya kai, akwai wani titi sai kaga kamar an rubuta a ce kamar ba ka iya kai gudu ka wuce kilomita 50, akwai wani wuri an ce ba ka iya kai gudu ka wuce kilomita sai mu ce 100, amma sai mu kaga kamar cikin unguwanni ko garin kambo sai kaga kamar saboda sauri mutum na sauri sai ya manta da kanshi kuma da jama'an da ke cikin mota, sai kaga kamar me shi sai wannan mutunci sai ya yi gudu da ya wuce iyaka, to in kai gudu da ya wuce iyaka yana yiwuwa gaban ka wani yana so ya ketare titi kuma kana kan top speed kenan, ba a yanda za a yi ka iyaka tsaya ka ba mu shi hanyar sai ya kawo matsala. Sannan kuma cikin yawan gudu kuma kana iya za ka kuma wani na son shi wani matuci kuma na son ka tambari ka dan bada hanya ka dan shi ma ya wuce saboda yawan gudu ba ka iya kai. Sannan kuma yana yiwuwa a kai gaban traffic light, kai baka san traffic light na gaban ka ba, don an traffic light in kalan ta zo red kenan ja in kan ta zo tsayawa kenan ba ka iya ka wuce, to kaga wasu suna iya in sun ga abin ya zo green kenan ko traffic light ya zo green hali ya zo yellow sai suna yawan gudu su iya su beat traffic light din da, kaga ne wurin kuma sai kaga kama ya kawo damuwa sosai. Sannan kuma banda wannan akwai matsalan da kuma ke cikin shine yaran da ake sa su cikin mota da ba su kai shekaru 5 ba, under 8 under 5 years na gwadawa dokan da ke ajiye ne, in dai zaka sa yaro da bai wuce shekara 5 ba ka bar wannan yaro ya zo yaro ko yariya zauna baya, kuma ba zauna bayan bane akwai kujeran da ake sa yara ciki ana turawa na kiran shi child restraint, ka gane child restraint wannan sai ya rika yara, amma da lokaci da dama sai kaga an sa yara cikin mota ba a bar su zauna kan wannan child restraint, don wannan child restraint wannan kujeran yara akwai shi ma yana da speed belt din shi wanda ke cikin mota da kanshi na manyan mutane ne, ba ka iya yara ba su iya su amfani da shi saboda shi aka kawo wannan an ka sa cikin mota, amma sai kaga kamar lokaci an yi hatsarin mota sai kaga kamar yaro da ke cikin mota ya fita cikin hali ya fita waje, ka gane wannan kuma na kawo mana matsala. Sa'annan ba lokaci saboda na karshe seat belt kenan, belt na zama kowane mota ka shiga akwai belt din da turawa
kan kowane kujera akwai belt din da ke kare ka,
aha belt na wanda ke kare ka, kuma wallahi yana da amfani da dama, yana da amfani sosai, yana faban mutum ne in ka sa wannan seat belt kana tuci hatsari zai je, sai ka ga kaman mu ka samu kiyayewa da dama amma da yawan mu saboda mantuwa sai ka ga kaman mutum ya shiga mota yana gudu almost ba karamin gudu ba kuma sai ka ga mutum na kan highway highway ne ita ne wasu hanyoyin da gaba
da kuma
ba wani zebra crossing ba tsayawa sai ka ga motoci na kan 100 km ne ana gudu kada da kaman mutum na cikin wannan mota ba seatbelt kaga wajen ga ababan da ke ka mana matsala yake sa ake rashin rayuka gaskiya ake samu hasari kan titi
to bari mu duba a kasar mu Ghana akwai wasu alƙaluma kuma da hukumomin suka fito da shi cewa mutane saboda 2000 suka mutu a cikin shekarar da ya gabata ban sani ba ko kana da wani abu da zaka faɗi game da haka
gaskiya maganan ka haka nan ne
to madalla ga sheka amma ko mai zuwa daga wannan tambaya ce za mu tashi to kafin nan a madadin shi bakon namu Isa Ali shugaban kungiyar Bald Ghana a takaice da daukacin ma'aikatan sashen Hausa da murya Amurka baba ya ku makiri ne daga nan Washington DC nake sallama da ku a huta lafiya kuma a dawo lafiya
a gaida baba Yakubu yanzu kuma ga wannan sakon
talaka kabur kuka akuri arkai cinka ka rike maka munga ita za ta cece ka
kunce babban abin da za mu ba kasan mu shine zama lafiya da wadata ba inda ake da talauci kamar Najeriya sun cika alƙawari
Sashen Hausa na murya Amurka ba zai bakku a baya ba zai ba kwararo da sako da lunguna don kawo muku labarai da rahotanni da dumdumin su
muryar Amurka daga Kaduna
muryar Amurka daga Jos a Nigeria
muryar Amurka a Sokoto Nigeria
Sashen Hausa na muryar Amurka daga Abuja Nigeria
zamu kawo muku shirye-shirye na musamman ta kafar radio mu da talabijin da sauran shafukan mu na sada zumunta
za kuma mu kawo muku hirarraki na musamman na masu ruwa da tsaki a harkokin siyasar Najeriya sannan zamu so jin ra'ayoyinku a radio da shafin mu na Facebook akan abubuwan da ke wakana
a ranakun zaben kuma a maimakon shirin mu na rabin sa'a da aka saba zamu kawo muku shirin sa'a daya domin sanar da ku wene da ake toyawa
dan haka sai a kasance da sashen Hausa na murya Amurka
duniya a kafin hannu
Madalla ga salamun mun barma da sharhin wasu jaridin Jamhuriyar Niger
Zamu soma sharhin jaridin na wannan mako da jaridar Nigeria wace ta ruwaito cewa jami'an tsaro a birnin Kwani sun kama trailolin kamfanin Dangote sama da 150 shake da loading siminti akan hanyar su ta zuwa birnin Yamai bayan da lauyoyin da ke kare kamfanin dillancin man fetur Solidep suka shigar da karar Dangote akan abin da suka kira kin biyan bashin miliyan sama da 1000 na sefa dake tsakanin sa da Solidep sai dai jaridar ta ce da alama an yi kuskure wajen daukan wannan mataki wanda ainihin sa ya shafi kamfanin Borkir na Sani Ibrahim Dangote a maimakon kamfanin Dangote na Aliko Dangote jaridar Lokanar Amfiri ta bayyana cewa kamfanin hakar Iranium Cominac dake arewacin Niger na fuskantar barazanar rufe kofofin sa a sakamakon lura da wasu matakan da kamfanin Orano wato tsohuwar Areva ke shirin dauka lamarin da tuni ya fara haddasa fargaba a zakatan ma'aikata wanda a baya-bayan nan kungiyar su ta Centramin a karkashin inuwar uwar kungiyar kwarago ta USTN ta fara yunkurin ankarar da shugabannin majalisar dokokin kasa akan wannan batu jaridar L'Eclosion na cewa tsohon shugaban kasar Niger a zamanin jamhuriya ta uku Alhaji Muhammad Usman ya samu lambar yabo ta cikakken dan demokradiya taron tsofaffin shugabannin kasashen duniya da ya gudana a kasar Koriya ta Kudu ne ya karrama shi saboda gamsuwa da yadda yake mutunta ka'idodin demokradiya a kasar sa Angelique Closion mu rufe sharhin da jaridar L'Enquêteur wacce ta ruwaito cewa guguwar siyasar da ta kakkabe Hasu Masaudu daga mukamin ministan kudi ta yi awon gaba da wasu na hannun damansa waɗanda suka hada da Bello Duwa shugaban reshen PND Sareya gundumar birnin Gaure da Alhaji Siraji na reshen ƙauyen Ngonga
Jariyar ta ce wannan mataki na matsayin wani hannunka mai sanda ga tsohon ministan wanda a halin yanzu ke ci gaba da rike mukamin sa na sakataren jam'iyya na ƙasa, yayin da wata mashiya ke cewa akwai alama abin zai rutsa da wasu jigajigan majalisar dokokin ƙasa. Sule Mummuni Barma, muryar Amurka daga Yamai a jamhuriyar Nijar.
A gaida Sule, yanzu kuma sai wasu ra'ayoyi da masu sauraro suka aiko mana ta wayar tarho.
Assalamu alaikum radio America, magana Ayuba dan Daura din kawo da kelme ko ta goma radi ko da ne ko ba ta katar Ghana. A ra'ayina ga zabe da ra'ayin Nigeria, wannan zabe da aka daga dan Allah al'umma Nigeria gaba da su ta suya kuri. Ai kuma ne kin tsoro ya ubangiji ba, ai hakuri tun da bakwai guda ba wani abu ne. Kowa ya mutu zai ya tsoro ra'ayi da ake yi lokaci kare ko na gida. Wannan malakar zaman kafara Allah ko ya ba mai rabo sa. Assalamu alaikum.
Assalamu alaikum sashi ko sanin murya Amurka. Ni magana Salaji Audu mai gora Sultana ya rami don shi da ra'ayi ne da zan bayyana a yau shine game da dagin zabi da aka yi zuwa 23 ga wata. Wannan dagin zabi muna roƙon Allah ya sa ya zama alheri ga al'ummar Najeriya, kuma magoya bayan jam'iyyar PDP da suke cewa za su ci zaɓe an ɗaga, to wannan ba gaskiya ba ne. Domin al'ummar ƙasar nan tuni suka dawo daga rikin jam'iyyar PDP sakamakon irin zalunci da ta yi musu na tsawon shekara 16.
Salamu alaikum. Sunana Muhammad Zalanga, Nukwala Ɗiga, yawa Najeriya. Allah ya ƙinka gaskiya da lawar su ne. Domin ji daɗin wani ɗaga da iya dace ba, domin ya zama asara ba ƙarami ba. Abubuwan da yake yi na abinci duk sun tsaya, duk da cewa yau kwana biyu kenan da dagewar zaɓe, amma har yanzu abubuwa sun kasa komawa yadda ya kamata. Kuma muna kira ga hukumar zaɓe ta ƙasa cewa nan gaba ya kamata idan za a yi zaɓen nan a riƙe rabu kayan zaɓen tun kwana biyu kafin zaɓe, idan wasu abubuwan da suke da muhimmanci kamar ita borno feta takardar zaɓe, kamar ita za a ibanta in rage awa 24 a kai ta jijiya da za a kai ta.
Madalla, kafin mu sallama ga labarai amma a takaice.
To a takaicen, a wani jawabin da shugaban Amurka Donald Trump ya yi ga masu ruwa da tsaki ciki har da sojojin Venezuela, ya yi kiran da a kawo ƙarshen tsarin mulkin gurguzu a ƙasar ta Venezuela. Ya ce Amurka na neman a kafa sabuwar gwamnati a Venezuela cikin lumana. To amma kuma a ta bakinsa ba za mu kauda yiwuwar amfani da duk wani zaɓi ba. Shugaban Amurka Donald Trump jiya Litini ya ce wasu jigajigan jami'an tsaron Amurka sun ci amanar ƙasa lokacin da suka kwatanta yin amfani da wata gyara ta shekara ta 2017 ta kundin tsarin mulkin ƙasar wajen yunkurin tsige shi, a yayin da kuma suke shirin fara bincikensa kan yiwuwar ya yi karan tsima fannin shari'a. Sojojin Indiya hudu da 'yan bindiga uku na daga cikin mutane tara da aka kashe jiya Litini a wani ƙazamin faɗan da aka yi da bindigogi a lokacin da jami'an tsaron Indiya ke farautar waɗanda suka shirya wani mummunan harin ƙunar bakin wake wanda ya yi sanadin mutuwar wasu dogarawan tsaro 40 a yankin Kashmir na ƙasar Indiya, wanda har ya daɗa zafafa tashin hankali tsakanin Indiya da Pakistan.
Masu sauraro, a nan muka kammala shirye-shiryenmu na safiyar yau, sai kuma can da la'asar za ku ji abokan aikinmu da wani sabon shirin, ciki har da shirin noma na Mustapha Nasiru Batsari. Yanzu a madadin dukkan waɗanda kuka ji muryoyinsu, musamman ma Ibrahim Ka'almasi Garba da ya karanto mana labarai, da kuma Solomon Abu da ya taimaka wajen haɗa wannan shirin, da ma injiniyanmu na yau Darrell Smith, ni Muhammad Hafiz Baballa ke cewa a wuni lafiya.